Masu saurare, sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 16:22 da kuma 25. A birnin Yamma dake Jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu ta tashar VOA Africa akan mita wato 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya saurare mu a Jamhuriyar Nijar kuma sun hada ne da amfani sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya duka wato a birnin Kwanni. Sannan kuma a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraren shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumel, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu dai karfe 10 na safe kenan a nan Washington DC ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai kawo ƙarshen tsarin da ya ba 'yan asalin ƙasar Cuba izinin shiga Amurka ba tare da takardar visa ba, yayin da gwamnatinsa za ta kama ɗage takunkumin da ta akabawa Sudan. Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta shawarci shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh mafaka. Waɗanda shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa su shugabanci ma'aikatan tsaro da na leƙen asirin ƙasar sun nuna goyon bayan ɗaukan ƙwararren matakai a kan ƙasar Rasha.
To, bayan kun saurari labaran duniya kuma za ku cewa wasu 'yan mata wato sun tarwatsa kansu a garin wato a jihar Adamawa.
A bisa rahoto da muke da shi yanzu haka, mutum ɗaya ne ya rasa ransa, wanda ana bincikawa ko wane ne ne, sannan kuma mutum uku suka ji ciwo kuma suna asibiti.
Haka kuma za ku ji cewa a Jamhuriyar Nijar an yi kira ga mutanen ƙasar su riƙa amfani da shinkafa da ake nomawa cikin ƙasar.
Kamar dai yadda gwamnati ta yi kira na muzanki unwani da shinkawa wadda ake kamar noma a nan cikin ƙasar Nijar, wanda dai gaskiya mu har yanzu dai da saura.
Sa'annan kuma a Najeriya, wato Majalisar Wakilan Ƙasar ce ta umurti wato kwamitin ta da ke bincike ƙorafi da jama'a suke gabatar mata da ya binciki wani kashe da 'yan sandan Kano suka yi. To, bayan haka kuma za ku ji wato shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma fa duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis, shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai kawo ƙarshen tsarin nan wanda kan bar duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya shigo Amurka damar ci gaba da zama a Amurka ba tare da takardar izini ba. A wata sanarwa da ya fitar, Obama ya ce tsarin wanda aka kwashe shekaru 20 ana amfani da shi, an samar da shi ne a wani lokaci na daban. A cewar shugaban wanda ke shirin barin gado, ɗaukan wannan mataki zai nuna cewa Amurka da Cuba sun kyautata dangantakarsu. Shugaba Obama ya ce ƙasar Cuba ta amince ta karɓi baƙin hauren da suka gudo zuwa Amurka ba tare da izini ba, ta irin hanyar da jami'an tsaron gaɓar tekun Amurka ke karɓar 'yan Cuban. Sannan a cewar Obama, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ita ma za ta kawo ƙarshen tsarin ba da izinin zama ga ma'aikatan jinya 'yan ƙasar Cuba da ke baiwa likitoci ƙwararru 'yan asalin ƙasar Cuba da ke aiki a ƙasashe masu tasowa shiga cikin Amurka. Amma ya ce za su iya neman mafaka a ofishin jakadancin Amurka kamar yadda sauran 'yan wasu ƙasashen waje ke yi.
Gwamnatin shugaba Obama ta ce za ta ɗage wasu takunkumin hada-hadar kuɗaɗe wacce ta kakaɓawa Sudan, kamar yadda wani babban jami'in gwamnati ya faɗa a jiya Alhamis. A yau Juma'a ake sa ran fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House za ta bayyana wannan mataki da take shirin ɗauka. Amurka ta cimma wannan matsaya ce bayan wato gamsuwa da fara nunawa game da ainihin wato matakan da Sudan take ɗauka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci da rage yawan faɗace-faɗace da hana mafaka ga kuma 'yan tawaye na Sudan ta kudu da kuma kyautata hanyoyin gudanar da ayyukan jin kai ga masu buƙata. A shekarar 1997 ne Amurka ta fara kakaɓa takunkumi a kan Sudan, ciki har da na kasuwanci da kuma daƙile wasu ƙadarorinta saboda wato haƙoƙin bil'adama da kuma ayyukan ta'addanci. Sa'annan a shekarar 2006 Amurka ta sake sakawa ƙasar wasu takunkumi saboda abinda ta wato kwatanta a matsayin wato hannu tana hannu da Sudan ko kuma fadar Darfur.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta bada shawarar cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban kasar Gambia da ke fama da matsin lamba Yahaya Jammeh mafaka. ‘Yan majalisar sun tattauna kan ƙudurin da aka gabatar a jiya Alhamis a cikin matakan da ake ɗauka na neman hanyoyin miƙa mulki cikin ruwan sanyi a ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta Yamma. Dan majalisar wakilai Muhammad Zoro ne ya gabatar da tayin mafakar a zauren majalisa. Da ya ce alheri ne ga Najeriya da taimaka wajen ganin an miƙa mulki lafiya a Gambia.
It is also a normal diplomatic practice everywhere to host exiles either as deposed heads of state.
Ya ce matakan diplomasiya da aka saba ɗauka kenan a ko'ina a ba waɗanda suke gudun hijira mafaka. Dalili kenan muke so mu ba da gudunmawarmu a majalisa domin ƙarawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ƙarfin gwiwa. Ana raɗe-raɗen cewa mai yiwuwa ne Jammeh yana ƙoƙarin ci gaba da mulki ne domin gujewa tuhuma. Ana zarginsa da taka haƙƙin bil'adama cikin shekaru 22 da ya shafe yana mulki. Za a iya ba shi mafaka a Najeriya da nufin shawo kan Jammeh ya sauka daga karagar mulki, in ji wani fitaccen ɗan fafutuka a Abuja. Ya ce Zona Asuzu. Ya ce za su iya sauke shi daga karagar mulki daga nan su fara neman hanyoyin da zai amsa laifukan da ya aikata. Wannan yana cikin matakan siyasa. Asuzu mai rajin dimokuraɗiyya ne, yana ganin tayin afuwar mataki ne mai kyau, sai dai yana shakkun ƙulla irin wannan yarjejeniyar da Najeriya. An ba tsohon shugaban ƙasar Liberia Charles Taylor mafaka a Najeriya a wani yanayi mai sarƙaƙiya sama da shekaru 10 da suka shige. Daga baya aka miƙa shi domin a tuhume shi a Saliyo. Najeriya ta ba shugabannin Afirka da dama mafaka da suka haɗa da Felix Malum, tsohon shugaban ƙasar Chadi, da tsohon shugaban ƙasar Somalia Mohamed Siad Barre.
Da labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku 'yan kunar bakin wake sun tarwatsa kansu a shinge da sojoji da wato 'yan banga kenan suka kafa a mashigin kasuwar wato Madagali da ke jihar Adamawa, inda suka wato kashe wato mutum guda kenan, kuma suka jiwa uku raunuka. A cikin hiranmu da wakilinmu Sanusi Adamu, kwamishinan wato yada labarai na jihar Adamawa Alhaji Ahmed Soja, ya tabbatar da afkuwar wannan lamarin.
Bisa rahoto da muka samu daga wurin jami'an sojoji da wasu jami'an tsaro da kuma shugabannin karamar hukuma, an samu tashin bomai guda uku a Madagali. Guda ɗaya a kusa da checking point na mahar baya da yan banga, guda ɗaya a kusa da checking point na ɗaya kuma a wannan tasha ko matattara inda ake tara motoci a kafin mutane su je cikin gari. Bisa rahoto da muka samu dai da ikon Ubangiji Allah, wannan ya zama sanadi ne na matakan tsaro da aka ɗauka na wadda zai hana zuwa cikin kasuwa, inda yake dama nan ne muna gani Allah da ikonsa ya kare suka tsaya a wayannan wuraren. Kuma a bisa rahoto da muke da shi yanzu haka, mutum ɗaya ne ya rasa ransa, wadda ana bincikawa ko wane ne, sannan kuma mutum uku suka ji ciwo kuma suna asibiti. A
rahotanni da ke fitowa daga yankin na sabawa juna kan adadin asarar rayuka da waɗanda suka ji raunuka, ga bayanin da hukumar 'yan sanda ta jihar Adama ta bayar ta bakin jami'in hulɗa da jama'a SP Othman Abubakar.
An samu 'yan kunan bakin wake wanda suka yi yunkurin su shiga kasuwa domin su tada wannan bama-baman da ke jikinsu. Allah kuma ya yi ikon shafin ya tarwatsa da su, kuma ba mu rasa rayuka ko daga wanko daga wajen al'umma wannan wajen ba. DP da ke kula da wannan yankin abin da ya turo mana kenan, kan kuma wa'annan 'yan kunan bakin waken bom ɗin ya tashi da su kuma kuma suka rasa rayukansu ba tare da sun salwanta tare da su. Ko dai nan ina kan binciken din. Duk wani abin da ka samu karin haske kuma zai turo mana.
Shi ma shugaban garamar hukumar Madagali Muhammad Yusuf ya yi karin bayani kan kunar bakin wake da aka auna kan kasuwar.
Sai da saki na misali ka fitar aka ce ai ga abin da ya faru a Madagali inda kamojin cikin fa nasu kuma akai kaman tasha. Bisa ga labarin da na samu dai Allah ya kiyaye babu rayukan da aka rasa.
Da alamu gangamin da gwamnatin jihar Adamawa tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro ke yi wa jama'a na sa ido kan miyagu da ke niyyar kisa harin kunar bakin wake ya so mu haifar da kyakkyawar sakamako a nasarorin da aka samu wajen dakile biyu daga cikin uku na harin kunar bakin wake da aka kai kan kasuwar Madagali kasa da watanni biyu da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To madalla a gaida Sanusi Adamu, har yau dai a tarayyar Najeriya majalisar wakilan kasar ta umurci wato kwamitin ta mai bin diddigin korafin jama'a ya gudanar da bincike dangane da zargi da ake yi wa 'yan sandan Kano na kisan gilla da suka yi ma wani mutum da ake kira Ibrahim Badamasi. Ga wakilinmu wato Mahmud Ibrahim Kwari.
Wasu gungun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a nan Kano ne suka rubuta takardar korafin ga majalisar wakilan ta Najeriya, suna neman a ɗauki matakin da ya kamata akan 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiyar da ake zargi da hannu wajen mutuwar wannan magidanci da ya mutu ya bar 'ya'ya bakwai da mata biyu. Na zanta ta wayar tarho da Honorable Garba Ibrahim Iso, wanda shine dan majalisar da ya karanta takardar korafin a yayin zaman majalisar na jiya Alhamis.
Ita wannan takarda lauyoyi ne suka rubuto ta wajen shi mai girma kakakin majalisar tarayya, kuma a gaki a nan aka tura shi wajen kwamiti wanda zai duba kuma abinda ake nufa shi ne wanda duk za ta fi masa haƙƙinsa a matsayin ɗan ƙasa ɗan Najeriya.
Barista Audu Bula Mabukarci guda ne cikin lauyoyin da suka rattaba hannu a kan takardar ƙorafin.
Shi wannan bawan Allah yana zaune ne a garin Gundusi a jikin kusa da masallaci gidan shi yake, sannan yana da shagon da yake wanki da guga a jiki. Lokacin da rigima ta turnike tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a wannan rana, shi ne a yadda makotanshi suke gaya mana ya ba su shawara cewa mu shiga cikin gida saboda kar rigiman nan ta ritsa da mu. Shi sai ya shiga cikin shagon shi ya ci gaba da gugan da yake yi. Saboda haka daga ƙarshe su 'yan sanda ashe sun ga shigarsa suka zo suka ɗaura bindigarsa a jikin ƙofar suka yi harbi ciki. Daga ƙarshe har sashi ya same shi a ciki. Da ya ga an harbe shi ya fito yana ce musu wallahi ni ba dan shi'a bane, su kuma suna ce mai dan shi'an banza dan shi'an wofi. Makota suka ji su suke ba mu labari suka fito suka ce wa 'yan sanda ba dan shi'a bane, gidan shi ne nan, wannan shagon wanki da guga yake a ciki, ga matan shi nan suka kira matan shi bi da 'ya'yan shi 'yan sanda suka gansu. Sai suka ce to ku dauke shi ku kai shi asibiti. 'Yan sanda suka ki daukar shi duk da yake suna da mota. Daga ƙarshe suka dauke shi suka kai shi asibitin kura, sai asibiti suka ce sai an kawo takarda daga gurin 'yan sanda tunda ciwo ne a jikin shi. DPO kura ya hana a bada wannan takarda, yace kar a bayar dan shi'a ne. Daga ƙarshe aka yi ta roƙon shi yace to su bada kuɗi naira 5,000 zai sa su a mota ya kawo su cikin gari CID na Kano. Sannan sai ya sa aka dauke shi aka kawo shi cikin gari CID, su kuma sai suka turo su asibitin Nasarawa. Asibitin Nasarawa su ma suka nemi takarda. Makotan suka koma CID cewa a bada takarda, CID suka ce ba za su bayar ba sai dai a koma kura a karbu. Aka koma kura daga ƙarshe dai kwan biyu kafin a kawo takardar kuma ya mutu.
Baya ga neman diyar fiye da naira miliyan 72, lauyoyin na bukatar a hukunta dukkanin masu ruwa a cikin wannan al'amari. Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano DSP Magaji Musa Majiya dangane da wannan zargi na kisan gilla da ake wa jami'an rundunar, wanda ya kai ga majalisar dokokin ta tarayya ta ɗauki wannan mataki, ya ce ma ba shi da masaniya game da al'amarin baki ɗayansa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka yi kira da al'umman kasar su rika amfani da shinkafa wacce ake nomawa a cikin kasar a maimakon a kashe kuɗaɗe a siyo shinkafa daga ƙasashen waje. Ga wakilinmu Bamma Haruna da cikin rahoto.
Yanzu haka hukumomin jamhuriyar Nijar ne da kungiyar manoma shinkafa ta kasar da ake cewa Fico Free suka himmantu wajen fadakar da al'ummar kasar domin amfani da shinkafar da ake noma a cikin jamhuriyar ta Nijar maimakon wadda 'yan kasuwa ke shigowa da ita daga kasashen Asia kamar irin su Thailand, China, Pakistan da sauransu, ganin cewa shinkafar ta waje ta fi farin jinin kasuwa bisa ga ta cikin gida. Abin da ke sawar 'yan kasuwar shigowa da sama da ton dubu 200 a kowace shekara a cikin jamhuriyar Niger. Kio Kuduze shine wakilin shugaban hukumar nan ta ƴan Niger Sochi da ƴan Niger Troisen.
Le gouvernement se réjouit donc de l'organisation de la soirée pour une consommation citoyenne.
Gwamnatin wannan kasar tana murna da fadakar da al'umma da kuke yi domin su yi amfani da shinkafar da ake nomawa a cikin wannan kasar. Wannan shinkafar ta Niger tsarkakakka ce kuma mai dadin gaske. Akan haka ya kamata a ce masu aikin shinkafa a cikin wannan kasar ya kamata su kara fasaha musamman wajen sarrafa ta da kuma tsari wajen sayar da ita. Ya kamata su ci gaba da aiki tukuru domin bunƙasa sha'anin noman shinkafa.
Pour améliorer les performances des différents facteurs de production.
A cewar Malam Lawali wani dan kasa da sauran aiki ga gwamnatin jamhuriyar ta Niger inda hatana son ɗan kasar su rika amfani da shinkafar da ake noma kuma ana sarrafawa a cikin kasar.
Kamar dai yanda gwamnati ta yi kira na mazanki unwani da shinkafa wanda ake kamar noma a nan cikin kasar Niger wanda dai gaskiya mu har yanzu dai da saura inda an ba kamar an dauki matakai ba na kwadada noman yanda abun zai wadatarwa gaskiya yana da wahala a ce mun yi aiki da shinkafa kadai ta cikin abun nan. Kinan gaskiya shawara da nake bada ya kamata a ce an kara karhi ga manoma da abun nan yanda za a kawo sauki da kuma samun yawan shinkafa. Kinan shine muke bada shawara ga gwamnati kafin a dauki wannan matakai. Na muna bukatan abun yawaita kinan wannan lokaci duk matakan da za a dauka kinan ba lahi. Amma daga yanzu ga karamcin abu kuma a ce mun uwani yana da wahala gaskiya. Kinan kamata a dauki matakai na taimaka ma manoman da sauran kawo iri wanda za ya sauwaka aikin kamar wajen noman a samu abin zai hito kuma a same shi dandanan da wuri.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman. A Ghana kuma mutanen kasar ne suke bayyana damuwarsu ganin yadda sabon shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya kirkiro da sabbin ma'aikatun minista wanda yayi alƙawarin cewa zai rage yadda gwamnati take kashe kudaden ta. Alhali kuwa kirkiro da waɗannan ma'aikatu guda shida da wani ya zai dora akan kashe kudin gwamnati. Malam Ibrahim wato Imrana Abubakar mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya mun tsokaci akai.
Wasu gungun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a nan Kano ne suka rubuta takardar korafin ga Majalisar Wakilan ta Najeriya suna neman a ɗauki matakin da ya kamata a kan 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiyar da ake zargi da hannu wajen mutuwar wannan magidanci da ya mutu ya bar 'ya'ya bakwai da mata biyu.
Eto wannan magana da ake faɗa gaskiya ce to amma kuma kai la'akari da yadda ya ɗauko manufofin jam'iyyarsa na biya wa al'umman ƙasa ko kuma waɗanda suka zaɓe shi bukatunsu. Wajibi ne a fada da waɗannan ma'aikatu saboda ko ba komai a wasu daga cikin wato ƴan jami'a ko kuma ƴan ƙasa za su samu wurare wato guraben aikin yi to kaga wannan zai dan taimaka amma magana ta kashe kuɗi to haka din ne kowace gwamnati dama idan ta kama daga mulki dama ta fuskanci wannan matsala to amma wannan babu wani aibu don idan hakan zai sa ta iya ta aiwatar da manufofin da ta alkawarta wa al'ummar jama'a ni ban ga aibi ba.
Ya kake ganin mutanen da suke korafi cewa gwamnati ne ko kuma shugaban ƙasa ministoci da ya nada 35 idan an ƙara da waɗanda za a nada za su shugabanci jihohi da kuma waɗanda ƙananan ministocin da za su taimaka musu ainihin waɗannan ministocin zai kai kusan 70 wato wannan zai ƙara ɗawainiya a wurin kashe kuɗaɗen gwamnati. Me za ka ce ma irin waɗannan mutane ko me kake gani?
Dama shi al'amari irin wannan baka raba musamman da yake harka ce ta siyasa kuma akwai jam'iyyu daban-daban ka ga ba za ka raba jam'iyyar hamayya yin soke-soke ko da rahuta ko ba hujja ba don dama ai idan ba ta yi wannan sukan ma ai ka ga ba ta kasance yar hamayya ba to saboda haka akwai gwamnatoci da suka zo ministocin nan sun haura wurin wannan 80 ko 78 da wani sauran abin nan to kaga kuma wannan ya zo wato idan kai la'akari da ainihin irin manufofin da ya fito da su wato na kowace gunduma za a gina masana'anta kuma kowace abin nan mazaɓa za a bata kuɗi so akwai buƙatar a samu ƙwararrun ma'aikata wanda yake za su jure ma wannan aiki. To saboda haka ne a fahimta ta ko kuma a gani na idan ma sun kai ko su dari ne ba ni a banki ta ba barna za a yi ma kasar ba wani magana ta barnatar da kuɗi.
Ya kake ganin rawa da mata za su iya takawa a wannan gwamnati musamman a lokacin nan da shugaban kasa ya fito da sunayen da za a nada minista?
Eto alhamdulillahi za ka ga wato a jerin sunayen da aka fito da su don a basu mukamin kokowa na kasuwa a wannan minista, za ka ga akwai mata da yawa a cikin musamman idan kai la'akari da wato hafsoshi a fadar shugaban kasa wanda yake a tarihin siyasar ma zan ce tarihin siyasar Afirka ba taɓa samun mace an naɗa ta a matsayin hafsoshi da sai aka waye gari ƙasar mana ita ce ta ciri tuta a wannan matsayi. To ta gama ko da ita kaɗai ce aka bata wannan mukami, ina ganin kwalliya za ta biya kuɗin abin nan sabulu kenan. Sannan kuma idan ka duba waɗannan jerin sunaye da aka zo da su wato kaman 35 za ka kusan mata na da wani kashi 30 da wani abu ne. To kaga an yi raba daidai kenan.
Allah Allah Allah
to amma yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:21 kenan. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba.
A ranar 30 da ta gabata ne shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya yi jawabin bankwana yayin da ya rage wasu 'yan kwanaki ya kammala wa'adinsa na biyu a matsayinsa na shugaban Amurka.
If I had told you 8 years ago that America would reverse the Great Recession.
Sannan a karan farko tun bayan da ya lashe zaɓe, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai.
If Putin likes Donald Trump, guess what, folks?
Masu sauraro sunana Mahmud Lalo daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna sauraron shirin Duniyar Amurka ne wanda ke zuwa muku a kowace ranar Juma'a. Shirin namu ne kuma zai yi dubi ne kan wasu daga cikin batutuwan da shugaba Obama yi a jawabinsa na bankwana da kuma taron manema labarai da Trump yi ranar Larabar da ta gabata. To shugaba Barack Obama da ya yi amfani da wannan jawabi nasa ne na bankwana wajen zayyana wasu muhimman nasarori da gwamnatinsa ta cimma cikin shekaru 8 da yana mulkin kasar, tare da yin gargaɗi kan irin hadarin da mulkin demokradiyyar Amurka ke ciki saboda rarrabuwar kawuna da aka samu da kuma nuna kiyayya a lokacin yakin neman zaben. Jama'a da dama ne da suka hallara a zauren wannan taro da yake Chicago, inda daga nan ne ya fara harkar siyasar sa tun fiye da shekaru 20 da suka gabata. A cewar shugaba Obama, Amurka ta samu daidaito fiye da yadda suka same ta a lokacin da suka karɓi mulki.
If I had told you 8 years ago that America would reverse the Great Recession, reboot our auto industry, and unleash...
Da a ce na faɗa muku cewa shekaru 8 da suka gabata, Amurka za ta kawar da matsalar kumaɗa tattalin arzikinta tare da farfaɗo da fannin ƙere-ƙeren motoci da kuma samar da ayyukan yi. Da a ce na taɓa faɗa muku cewa za mu buɗe sabon babi da al'ummar ƙasar Cuba, mu kuma dakatar da shirin mallakar makaman nukiliyar Iran ba tare da harba ko da harsashi ba, na kuma samarwa Amurkawa miliyan 20 inshorar lafiya. Na san a wancan lokacin za ku ce mun yi zari.
Tare da yin la'akari da irin rarrabuwar kawuna da aka samu a fagen siyasar Amurkan, Obama ya yi kira ga 'yan ƙasar da su haɗa kansu, inda ce duk da cewa tsarin demokradiyya baya buƙatar ra'ayi ɗaya amma kuma yana buƙatar haɗin kai. Obama ya kuma yi gargaɗi kan irin barazanar da ke fuskantar demokradiyyar ƙasar, musamman ma kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da kuma nuna wariyar launin fata.
Idan kowane batun tattalin arziki za a lanƙwaya shi ya zama faɗa tsakanin fararen fata masu matsakaicin ƙarfi da kuma tsirarin mutanen da ba su cancanci a yi musu wani abu ba, to kenan za a bar kowane ma'aikaci yana fafutukan neman yadda zai tsira, yayin da masu hannu da shuni kuma za su ci gaba da baiwa na bayan sulata.
Obama ya kuma ƙara da cewa yana da yaƙini Amurka a yanzu ta fi yadda ya same ta a lokacin da ya karɓi mulki. Ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar da su tabbatar ana damawa da su a harkokin demokradiyyar Amurkan.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents.
Ina kira a gare ku da ku ci gaba da nuna amincewarku kan yadda aka samar da ƙasar nan, kamar ɗar da bayi da waɗanda suka kawar da tsarin bauta suka yi wa juna, da kuma yunƙurin nan da baƙi suka yi tare da waɗanda suka yi ta fafutuka domin tabbatar da adalci. Fafutukar nan da dakarunmu suka yi na kafa tuta a fagen yaƙin ƙasashen waje zuwa tutar da aka kafa a duniyar wata. Za mu iya.
Yes, we can.
To kasar sauyi 24 bayan jawabin bankwanan na shugaba Barack Obama, sai wanda zai gaje shi wato shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai wanda shine na farko tun bayan da ya lashe zabe. A wani abu da ya zo ma wasu da mamaki, Trump dai ya amince cewa Russia ta yi katsalandin a zaben Amurka, amma ya ce san da shugaban Russia Vladimir Putin ke nuna masa kadara ce ga Amurka.
If Putin likes Donald Trump, guess what folks?
Idan Putin na son Donald Trump, albishirinku, wannan an riba ce ba matsala ba. Ba ni da tabbacin cewa za mu ƙasa da Vladimir Putin. Na fata mu samu jituwa, amma akwai alamun cewa ba za mu samu ba. Kuna ganin cewa Hillary za ta fi ni matsawa Putin? Shin akwai wani a ɗakin nan da yake tunanin hakan? Haba kukuwa. Har ila yau Trump ya musanta zargin wani rahoto da ke nuna cewa jami'an tattara bayanan sirrin Russia suna da wasu bayanai a kansa da za su rage masa kima idan mutane idan aka fitar da su, lamarin da ya ce labarin ƙanzon kurege ne.
I have no dealings with Russia.
Ban da wata hulɗa da Russia, ba kuma ni da shirin yin wata hulɗa a ƙasar. Sannan Russia ba ta bi na wani bashi. A matsayina na mai hada-hadar gidaje, ba su sukan da ake bi na ƴan kaɗan ne.
I have no loans with Russia. As a real estate developer, I have very, very little debt.
To kamar yadda masu fashin baki a harkokin siyasa da na hudun diplomasiya suka nuna, babu wanda zai ce ga lokacin da za a kawo ƙarshen wannan takaddama kan katsalandan ɗin da Russia ta yi wanda tuni take musantawa. Amma kuma wani sabon babi da wasu ke ganin zai ƙara dagula al'amura shine batun bayanan waɗanda ba a tabbatar ba da ake zargin Russia na da su a kan Trump ɗin kan wasu harkoki da suka shafi lalata da za su iya zubar da kimarsa idan duniya. Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan lokaci, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi wutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga saƙonni da kuka aiko mana.
Za mu fara ne da saƙon Hafizu Balaraba Gusau, wanda ya ce muna fatar tawagar da ta je shawo kan shugaban Gambia Yaya Jame za ta yi nasarar abin da za ta je nema a ƙasar. Shugabannin ƙasashen ECOWAS matuƙar dai kun san ba za ku iya kare shugaba Jame daga fuskantar cin zarafi ba idan ya sauka daga mulkin Gambia. Ku dan Allah kada ku yi mashi shigo-shigo ba zurfi. Ku kyale shi kawai ya nemar wa kansa mafuta, in ji Mahmud Salihu. Sai saƙon Alhaji Mela Yusufari, wanda ya ce assalamu alaikum gidan rediyon Amurka. Hakika matakin da gwamnatin jihar Borno ta ɗauka na haramta sayar da barasa da shan miyagun ƙwayoyi da kuma karuwanci a jihar abin ayaba ne. Ya kamata sauran jihohin Najeriya su ma su yi koyi da jihar ta Borno. Shi kuwa Kabir Nasir Sheme cewayi, Allah ka sa wannan tawaga da ta je ƙasar Gambia yau Juma'a ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don shawo kan shugaban ƙasar Yaya Jame. Kulliya ta biya kuɗin sabulu kamar yadda ya rubuta.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a takaice, a yau Alhamis shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai kawo ƙarshen tsarin nan wanda kan bar duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya shigo Amurka dama ci gaba da zama a Amurka ba tare da takardar izini ba. Gwamnatin shugaba Obama ta ce za ta ɗage wasu takunkumin hada-hadar kuɗaɗe da ta kakaba wa Sudan, kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin ya faɗa a jiya Alhamis. A yau Juma'a ne ake sa ran fadar shugaban ƙasa ta White House za ta bayyana wannan mataki da take shirin ɗauka. Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta ba da shawarar cewa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban ƙasar Gambia da ke fama da matsin lamba Yahaya Jame mafaka. 'Yan majalisar sun tattauna akan ƙudurin da aka gabatar a jiya Alhamis a cikin matakan da ake ɗauka na neman hanyoyin miƙa mulki cikin ruwan sanyi a ƙasar da ke Afirka ta Yamma.
To jama'a masu saurare, wato baki ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma misali da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani shirin. Kafin dai mu yi sallama da ku, muna taya wato iyalan marigayi Alƙali Bawa da na marigayi Muktar Bello Dambam auren ƴaƴansu Muhammad Tukur Bawa da amaryansa Jamila Muktar Bello da aka daura David Azinna a unguwar wato Sabon Layi kenan cikin garin Fatis kuma a jihar Yobe. Allah ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da muka aiki tare, Baba Yakubu Makeri ke cewa huta lafiya. To ga shirin yau da gobe.